السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت قوم شاش بيرقوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول لليه دول ثلاثين دعا بيار إن شاء الله تعالى دامو تقبل دا كراتو كمريد دعا كسابة أولنا مسألة أئلن وانا قانجين وانا وتامي البركة منافتا الله سبحانه وتعالى يبامو دا شوا منا كراتو أتكن سورة الأنعام كافون تقبل دا كراتو آيوين القرآن زا كرم تتنبوي كمريد دعا aka saba wannan bayan yayi sallama yake tambayar sai tace shi gaskiya a gurin aikin sa akwai dan juwa-juwa kuma gaskiya akwai samu to da yake yace da yake ya tara abin da yake samu sai yake kokarin taimakawa wajen gyaran masallaci da kuma makarantun islamiyya don haka malam idan yayi haka kamar yadda yake malam idan nayi haka da kuɗin da nake samu ko waɗansu daga cikin kuɗin wato cikin wasu daga cikin dukiyar yayi sannan kuma malam an ce idan ka san ta yadda mutum yake samun abun da yake samu ta hanyar haram ne to kada ka karba ko da taimako ne ko abun buɗe baki malam haka ne to maganar cewa gurin da yake aiki akwai ɗan cuwa-cuwa babu ɗan cuwa-cuwa sai dai cuwa-cuwa cuwa-cuwa ba da duk yadda yake kawai uba ne inda ya cuwa-cuwa ne saboda haka ba dan cuwa-cuwa bane abin da kaga kuke yi din nan cuwa-cuwa ne da kansa a kuke yi sannan kuma da ka tara ta hanyar cuwa-cuwa kake tunanin taimakon masallaci ko islamiyya ko gina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne baya karban aiki sai tsarkakakke daka duk dukiyar da aka tara ta hanyar haramun duk ibadan da za a yi da ita Allah baya karba sai dai in wanda aka tara ta hanyar haramun kafin a ji wa'azi ana jin wa'azi sai aka tuba to Allah ya ce afa Allahu amma salafa wannan dukiyar nan kan za a iya amfani da ita ba za a sake kuma wani mu'amala ta haramun ba balle a samu wani naira ko kobo a ciki saboda haka daga jin wa'azi kawai shine denawa amma shi da kansa ya san cewa cuwa-cuwa yake yi sannan kuma ya tara kuɗi gyaran islamiyya da gyaran masallaci wannan suka ba su da amfani da dukiyar da aka yi ba ta hanyar halal ba duk dukiyar da aka tara ta hanyar haramun islamiyya baya wanke ta zuwa umura wasu akwai talbis iblis wanda zaka ga an yanko mawdu'an hadisai sai in mutum ya tara kuɗi na haramun ya tara dukiyoyin jama'a wajen umra yayin sallah nawa ne wai a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko sallah 40 ko wani abu makamancin haka to Allah ya yafe masa wannan ba haka bane malamai suka ce wannan hadisi da aka faɗa dukan su mawdu'ai ne ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran ƙarya aka yi aka jinjina da manzo sallallahu alaihi wasallam don a daure wa masu ciwa-ciwa gindi to masu ciwa-ciwa bai dace su yi ba dun in sun yi haramun ko maganar da ya faɗa cewa lallai idan mutum ya san cewa lallai ta haramun mutum yake samun kuɗi kar ya karɓa haka ne ba a karɓan kuɗi ne wanda ya zo da kuɗin haramun yanzu misali mai wannan takaddar ina addu'a in a ce ni ne da zai kawo kuɗi ko ina kwanci a garin asibiti ba kuɗin sayan magani sai nasa Allah ya sa karin karba saboda haka kuma bana tunanin zan karba insha Allahu ta'ala saka wannan kuɗi haramun ne wanda ya san ta inda ka samo kuɗi dukiyar jama'a ka ɗebo tabbas ya sani to bai dace bai karbi kuɗinka saka wannan shine gaskiyar magana yadda take kenan kuma sannan gina masallaci da gina islamiya ba shi ake bukata ba mutum ya daina Sheikh Abubakar Muhammad bin rahimahullahu ta'ala baya karban dukiyar komai kusacin sa da mutum dukiyar wanda ya kasance yana da mu'amala ta haramu ba bayanai sun zo cewa ɗaya daga cikin wasu wanda suke mu'amala da giya dakon giya motarsa suke yi ya kawo zakka Sheikh ya ce baya bukata ba za a ba wa talaka wannan zakkar ba da haka ya yawa azantu haka ya zamanto shine wanda yafi kowa kunyan Sheikh da girmama Sheikh da taimaka masa da taimakawa iyalansa bayan ma Sheikh ya rasu saboda yawa azantu da aikinsa saboda haka wanda in dai an tabbatar cuwa-cuwa mutum ya yi ya kawo taimako a bai kamata a karba ba in za a gina masallaci a bari a ringa sallah ko da zana a tsora a sama in babu zana in babu da halin a gina da kuɗin halal a bar shi a iya kewayen ko da iya duwatsu aka kewaye a ci gaba da sallah da su Allah subhanahu wa ta'ala yana gani akan a je a yi gini ƙaton gini amma da kuɗin haram amma in mutum ya kawo dukiya ya ce ga taimako ba za ka ce masa ta yaya kai ka samu ba amma in dai ya tabbata ka gane ta hanyar haramun ne ko ya faɗa da bakinsa kamar yadda wannan mai takaddar ya faɗa kaga mai wannan takaddar in bai tuba ba ba a bukatar kuɗinsa wajen gina masallaci ba a bukatar kuɗinsa wajen gyaran islamiya amma da zarin ya tuba maza maza ya kawo masu gina islamiya za su karba don haka wajibi ne a tuba a daina cewa wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana tambaya ne cewa hukuncin wanda ya yi sallar juma'a a gefe don bin inuwa alhali cikin harabar masallaci bai cika ba malamai da yawa sun ce sallar mutum ba ta yi ba wannan shine abin da jumhurin malamai fuqaha suke kai al-muhaddithun wal-fuqaha cewa in mutum kai koda ya shigo masallacin ne ma amma sai ya tsaya a can baya amma ga sahu a misali a ce sahu biyar su ne suka cika sai ya tsaya a can baya kawai ya salla shi daya da yawa malamai suka ce sallarsa ba ta yi ba hatta a malikiya sallarsa ba ta yi ba saboda fita a sahu da yi balle kuma idan yana can suka ce juma'arsa ba ta yi ba yasa a malikiya idan misali titi ya raba tsakanin mutane sahu kuma bai haɗe har ya haura titin ba sai mutum ya tsaya shi kadai a can gefe ta hanyar gefe da hanya ta misali in masallaci yana wancan gefen kudu ga hanya ta arewa da shi ko yana gefen arewa ga hanya ta kudu da shi to sai hanya ta rage kuma sahu bai ta haɗuwa har ya je sahu aka haɗu gefen hanya aka tsallake hanya ba sai shi kadai kawai ya tsaya malamai a malikiya ma da sauran malamai suka ce ba shi da sallar juma'a ba shi da juma'a ma gaba ɗaya suka ce to saboda haka kar mutum ya rinka bin inuwa yana tsince sahu idan mutum ya zo ya daure ya ga cewa in mutum yana so ya shiga inuwa sai ya zo da wuri sai ya zo da wuri masallaci domin ya samu cikin masallaci ya samu inuwa haka bai dace ba mutane su rinka tsince sahu a lokacin da ake bukatar haɗa shi wasu malamai kuma suna ganin sallar ta yi amma dai mu mun dau wanda ba sai mai wannan tambayar uzuri kaman na'am in bai da lafiya juma'ar ma ta sauka kansa gaba daya sai zauna a gida in ba shi da lafiya amma idan har ya iya zuwa masallaci in hada sahu zai kara masa cuta wannan kuma wani abu ne da ko kuma misali amma in dai aka ce kaman misali okay wanda ba shi da lafiya ba dama ya shiga rana shi wa zai same shi yake ga inuwa can kuma a gefe inda bata zo sahu ba a wannan marar lafiya wanda shi wannan zai iya zama zai iya tsayawa inuwa ya kware zai iya tsayawa inuwa in dai ya shiga rana za a ga ya fadi ko kuma a ciwon sa zai tashi ko zai karu shikenan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan zai salla a inuwa ko da shi kadai ne a can yana bin jama'a kamar yadda zai iya salla a zaune saboda rashin lafiya alhali wajibin shine a tsaya a tsaye amma shi zai iya zama a zaune ya salla zai iya yin sallah a kwance to haka nan zai iya yin sallah a inuwa ko da inuwar tana gefe in dai ba wannan uzuri ba lafiyar ta karawar haka kawai bin inuwa yake wannan bai dace ba wallahu a'lam wannan kuma yana tambaya cewa tambayar ta ita ce shin mutum zai iya fara azumin 6 Shawwal a washe garin sallah, ko misali an yi sallah yau gobe ya tashi da 6 Shawwal ya halatta gare shi. In an yi sallar azumi yau ɗaya ga watan Shawwal, yau an yi sallar azumi yau, gobe kawai sai ci gaba da 6 Shawwal, wannan ya halatta. Yin ta ranar sallah, yin azumi ranar sallah ne aka hana, ya haramta. Amma washe gari bayan sallah wani zai iya yi, inda ya sallar azumi ne 6 Shawwal, washe garin sallah kwana ɗaya kenan bayan sallah zai iya cin gaba da azuminsa na 6 Shawwal, ya halatta gare shi wallahu ta'ala a'ala. Wannan sune tambayoyin da duk da cewa ga wani ya yi tambaya cewa shi ɗalibi ne da yake sha'awan ya karanta law, yake wato civil law, kuma ya ji galibin mutane suna diskarajin abin da cewa yana so ya fara cin haramun ne. Malam, babu wata hanya da mutum zai bi ya karanta civil law ba tare da ya ci haram ba ne? Ina tambaya shi yanzu a tambayan da yake kenan. Wannan na farko dai, karanta civil law ba shi ne cin haram ba. Yawa, karanta civil law wannan shi wani abu ne, karanta civil law sunansa, cin haram kuma wani abu ne daban. Sannan ana iya karanta civil law ba kawai in an fara karanta civil law shi kenan an fara cin haramun ba. Civil law shi ne dokar da Turawa suka shigo da shi, karanta dokokin Turawa zalla. Idan mutum ya hada da shari'a and civil law, yana karanta shari'a kuma yana karanta civil law din a lokaci guda. Wanda yake sha'awan karanta law, abin da yafi tantance a gare shi, karanta shari'a and civil law shi yafi kamata. Shi yasa ma yawanci wanda za ka ga suna karanta civil law zalla, yawanci wanda ba musulmai ba ne, sai kuma wasu ɗaiɗaikun jami'o'i wanda civil law din zalla kawai suke yi. ‘Ya’yan musulmai sukan iya samun kansu a can, sai zama ba su iya karanta shari'a and civil law domin babu shi a gurin, sai dai kawai civil law zalla. To, akwai jami'o'i ɗaiɗaiku a cikin garuruwanmu nan wanda su haka suke yi. To, idan mutum ya je karanta civil law, yana karanta civil law in ya yi itikadin cewa wannan civil law ɗin da dokokin da yake karantawa ɗin daidai suke da dokokin da shari'ar musulunci ta tanadar, wannan ya fada cikin haramun. In ya yi itikadin cewa sun mafi shari'ar musulunci kyawu da tsari da sabunta da wayewa, shi kuma ya yi ridda, ya kafirta. Saboda haka ba dama ya yi itikadin cewa civil law ɗin da yake karantawa cewa tana daidai da shari'ar musulunci, wannan haramun ne. Tafi shari'ar musulunci, ya kafirta. Kan iya ce ma tana daidai da shari'ar musulunci, aka masa wazi nan ma bai sauko ba, nan ma ya kafirta. Saboda shari'ar Allah, shari'ar musulunci, wannan shari'ar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Babu abin da ya daidai da ita, komai ƙasa da ita yake. Don haka ba a kalo da ita, shi yasa ma ba a appeal. In dai mu'minin ƙwarai ne ko lawyer wanda ya karanta loading a matsayinsa na lawyer, bai dace ba ya jagoranci appeal akan shari'ar da aka yanke ta da ayar Alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in malamai magabata. Bai dace ba lawyer ya jagoranci wannan, domin duk shari'ar da aka yanke ka'ida ce akan kotun ƙasa ta bayyana alƙalin tukunna. A lokacin yanke shari'ar ma wajibi ne a kansa ya ce, amma duk wanda da ya ji abun ya masa ba, yana da damar nan da ko wata ɗaya, misali in ƙananan kotuna kamar area court da sauran abunan upper court da sauransu, sai nan da wata ɗaya yana da damar ya ɗaga ƙara zuwa kotun da take gaba da wannan. Amma dai wannan kotun ga abun da ta yanke nan, rashin faɗin hakan kawai ya rusa shari'arsa. Rashin faɗin hakan kawai, in lawyer ya tuhu, yana iya ɗaukan dama da cewa ai lokacin da alƙalin ma yanke bai ce kaza ba, ya rubutun da bayyana gashi nan. To, in shari'ar musulunci alƙur'ani yanke da ita, shi kansa alƙali in dai ɗauko alƙur'ani ya yanke, to ba maganan kuma cewa a ɗaga zuwa sama. To, ko in mai a ƙa'ida duk wa'innan kotunan na ƙasa-ƙasa wanda suke da sama da su, inda ba Supreme Court ba ne, in Supreme Court ne, to amma duk wata kotu da take ƙasa da Supreme Court, to in mutum ya yanke hukunci sai ya ce akwai damar kuma a ɗaga gaba. To, wannan akwai matsala a cikin haka. A ɗaga gaba, to sai ƙara bayani ya ce akwai damar a ɗaga gaba, saboda in akwai wata aya da ban haddace ba ko na fahimce ta, kuma alhali ta ba da hukunci dai ba wannan ba to nan akwai da halin a daga gaba saboda akwai wata aya da bai haddace ba a wata sura ko kuma akwai wata aya da bai gano ta ba ko kuma bai bincika yadda ta kanta ba to in ya fadi haka ko kuma yace na yi hukunci da alqur'ani iya abin da na sani amma akwai damar a daga gaba in aka saki samu wani hukunci sabanin nawa a alqur'ani wanda malamai suka tabbatar cewa sokewa ne ga wannan to shikenan an samu ayi haka don ba dama a ce an yanke hukunci da alqur'ani sai kuma wai akwai sauran hanya ta daga gaba saboda haka ma shi ma lauya musulmi bai dace bai jagoranci wata shari'a ayi appeal a daga sama zuwa ga wata kotu ta sama don kawai an yanke da alqur'ani ko abun bai yi wa wasu bangare daidai ba a ganin su ko kuma bai musu abun da ya musu zafi hukuncin da aka yi in dai musulmai ne ba wani maganar yayi zafi in dai da shari'ar Allah aka yi saboda haka ba mamaki waɗanda suke magana shine waɗannan bayanan da muka yi ba wai suna nufin karanta abin tsoransa ba karanta abin tsoransa kawai ilimi ne za a iya karantawa gani akwai makirtima da za ka gani kamar yadda kana karanta abin Nigerian legal system kaga yadda asali ma ya aka yi su civil law din aka shigo da shi common law kenan ma'ana common law ya aka shigo da shi me yasa aka shigo da shi me yasa aka ba shi dama me yasa abin shari'a da alqur'ani ta cika dukkan sharuda na a karbe ta a matsayin ba a fidda ita a cikin customary law ko kuma wasu law da ake daukar su cewa al'adun mutane ne bai kamata a ce qur'ani an yi magana akan haka ba qur'ani wani sifa yake da shi da tserewa ga kowace irin shari'a amma an shigo da wasu abubuwa aka dabaibaye don a samu damar samun dama ta mamaye ko mallakar waɗanda suke 'yan Najeriya cikinsu akwai musulmai don haka sai aka abuna amma irin su flexibility da waye-waye da ake sifanta duk akwai alqur'ani alqur'ani haka yake amma farratna fil kitabi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata alqur'ani daidai yake da kowace al'umma amma an ce ba haka bane ta yaya ba haka ba aka shigo da wasu abubuwa so in mutum yana karanta irin Najeriya legal system zai ga irin wannan abubuwa da yawa to in ya karanta don ya gane wannan makirtan ya kawo da su iya gargadon iya abin da zai yi wannan kare ya halatta wajen karanta common law ko civil law ko makamantansu amma yi tikali cewa ita ta fi wannan shine abin da aka bayyana a baya hatsarin ta kenan wallahu ta'ala a'lam saboda haka wannan su ne tambayoyin da ake da su a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu muna fatan Allah ya ba mu dacewa
بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaye su liman ma fi samawati wal ard wai na waye ne abinda yake cikin sammai da kasai mallakar waye in ba su ce komai ba kuma sun ansa kul gaya musu lillah na Allah ne shi kadai kataba ala nafsihi rahma amma Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa kansa da kansa ba wani ne yake wajabta masa ba shi ne ya wajabta wa kansa da kansa Allah kuma in yayi wa kansa in ya zartar da alƙawari shi da kansa to baya karewa na alƙawari komai zai faru sai an zartar da shi don ka kataba ala nafsihi rahma Allah ya wajabta wa kansa cewa rahaman nan ita ce ya fi fifi ba ta fifiko sama da azaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah a ma'anar hadisinsa Allah subhanahu wataala yana bayani cewa lallai rahamarsa ta rinjayi fushinsa Allah subhanahu wataala rahamarsa ta rinjayi azabarsa ta rinjayi fushinsa don haka rahamarsa ta sa da yawa daga cikin mutane za su samu tsira musamman in sun mutu da tauhidi don haka mutuwa da tauhidi shine muhimmin abu don haka Allah subhanahu wataala yace kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rahamarsa ta rinjayi fushinsa kuma sai Allah ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi tabbas inji Allah subhanahu wataala sai ya taro ba tare da kokonto ba, gaba ɗayan manyanku da yaranku da mazanku da matanku, Allah zai tara ku ila yawmil qiyamati, zuwa ga ranar tashin alkiyama. Kowa sai ya taso ya zo, la raiba fihi, babu kokonto cikin cewa tashin alkiyama zai faru. Wannan bayani ne cewa Allah zai taro mutane, la raiba fihi, babu kokonto a cikin su. Alladhina khasiru anfusahum, Allah ce waɗanda suka yi asaran kawunansu, suka yi asaran rayukansu, waɗanda asara za su tabbata gare su ranar tashin alkiyama, fahum la yu'minun, su ba sa yin imani. Duk yanda aka yi wa'azi, duk ayoyin da Allah ya saukar, duk yadda ake karanta su, duk yadda ake fassara su, waɗanda suke sakamakonsu zai zama asara da taɓewa ranar tashin alkiyama, ya zama wuce ba su gaba aljanna ba, fahum la yu'minun, su wa'annan ba za su yi imani ba. Haka za a yi ta zama a buga a ja, a yi ta gwagwarmaya, suna kare kafirci ba ruwansu, ba damuwa ba ne gare su, ko suna kare barna, ko suna kare duk abin da yake ba daidai ba, don tunanin cewa ba sa tuna za a tsaya gaban Allah. Fahum la yu'minun, ba sa imani balle su gyara aikin su. Allah ya kiyaye. Na'am.
Walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أولا أسلم ولا تكونن من المشركين.
Allah ce walahu ma sakana fil layli wan nahar, ga Allah kadai duk abun da yake motsi ko dare ko rana, duk abun da dare ya wulga kansa yana nan, ko rana ta wulga kansa mana ini, wannan gaba ɗaya na Allah ne. Ko menene shi? Duk abun da yake doron ƙasa na Allah ne, abun da yake cikin sama na Allah ne. Ko menene? Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa nasa ne. Wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah shine as-sami'u, mai jin duk abin da kowa yake faɗa. Al-alim, masani da duk abin da kowa yake aikatawa. In mutum ya faɗa a ɓoye ko ya faɗa a bayyane, Allah ya ji shi. In mutum ya aikata a ɓoye ko ya aikata a bayyane, Allah ya sani. Allah ce kul, ka gaya musu, a ghaira Allahi attakhidhu waliyan, yanzu wani Allah zan riƙa majibinci koma bayan Allah? Haka kuke ganin ya fi. Afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal mushriku ayyuhal jahilun, yanzu wani Allah kuke umarta ta in bauta wa koma bayan Allah? Ya ku jahilai, waɗanda ba san matsayin Allah ba, waɗanda ba san matsayin Allah ba, su ne za su kira mutum zuwa ga abauta wa wani Allah? Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yake ce masa, ka tambaye su, a ghayra Allahi attakhidhu waliyan, yanzu Allah da mallakan sama da ƙasa gaba ɗaya a hannunsa suke, mulkin sa hannunsa suke, komai nasa ne, kuma komai zai kare banda shi? Yanzu shi ne wanda za a riƙa koma a riƙi wani koma bayansa? A ghayra Allah, wani Allah attakhidhu waliyan, zan riƙa wato majiɗinci in ɗauka cewa shi ne zai isa mu? Fatiris samawati wal ard, alhali Allah shi ne wanda ya ƙiri halittan sama da ƙasa. Allah subhanahu wataala shi ne fatiris samawati, wanda ya ƙiri halittan sama da ƙasa. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace, ana ma araftu wa ma fahimtu ma'ana fatiris samawati wal ard illa ba'da an ja'a a'rabiyani yatakhasamani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace ina karanta fatiris samawati wal ard, amma ban fahimci ma'anan fatiru din nan ba, sai da wasu larabawan ƙauye suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kusuma akan rijiya. Ɗayan ya tona rijiya yana shayar da dabbobinsa, kullum yana shayar da su, ba rijiya gurin, ba kuma, shi ne ya zo kawai ya tona rijiya sai yana shayar da dabbobinsa. Sai wani lokaci can sai bar amfani da wannan rijiyan, da ya bar amfani da ita sai ta cike ta tottoshe, ta zama ba ba ruwa a cikinta, ta zama kawai ta zama kubayi, kamar kubayi ta lalace. Sai ɗaya balarabin ƙauye shi kuma da ya zo ya ga alamar rijiya ne wannan, amma ba komai a cikinta, sai ya yashe ta har ya iso ruwa, sai gyara ta, sai zamanto tana ba da ruwa, shi kuma sai ci gaba da shayar da dabbobinsa. wancan da yaga wannan yana amfani da ita sai dawo yake ai rijiya ta ne, wannan kuma yace rijiya ta ce. Shine suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wancan na farko yace ana fatartuha, ni ne asali na fara kirkiro ta, ba a taba yin rijiya gurin ba ni na kirkiro ta. Wannan kuma yace ana ansha'atuha, ni kuma da na ga alamar rijiya na gurin amma sai na yashe ta na gyara ta na abun nan din. To daga nan sai Allah ibn Abbas ya fa inti fatirus samawat, shine Allah wanda ya kiri halittan sama, babu wani abu wanda ya kama da sama da can sai lokacin da Allah ya fara halitta. Don haka yace fatirus samawat wal ard, wanda ya kiri halittan samai da kasa. Yana da bambanci da khaliqus samawat wal ard ko kuma munshi'us samawat wal ard, yana da bambanci. Fatirus samawat tun da can ba wani abu wanda ya kama da sama Allah ya fara halittan. Shine abinda Abdullah ibn Abbas ya fahimta daga cikin larabcin larabawa. Sai sa malaman tafsiri suka ce daga cikin masadirut tafsir akwai lughatul arabiyya, ilmul lugha, yana daga cikin masadirut tafsir. Domin ba don fahimtar lugha ba, ba don jin lugha ba, da bai gane fatirin samawati wal ardi ba, a matsayinsa na hadarul umma wa turjumanul qur'an. Zaka Allah subhanahu wa ta'ala yace ka gaya musu, yanzu a riƙe wani Allah alhali Allah shine fatirin samawati wal ardi, shine wanda ya kiri halittan sammai da ƙasai, wa huwa yut'imu wa la yut'am, alhali Allah shine wanda yake ciyarwa, ba a taba samun cewa akwai buƙatar a ciyar da shi ba, ba a ciyar da Allah sai yake ciyar. Yanzu duk wani wanda yake kuma bayan Allah akwai lokacin da ciyar da shi yake, lokacin da yake jinjiri aka haife shi ba ciyar da shi nono ake ba, ciyar da shi abinci ake. Amma Allah subhanahu wataala babu yin wannan lokacin a rayuwarsa. Allah shi alhayyul qayyum ne tun farko, al-awwal wal akhir, shine na farko babu farin farko din, al-akhir shine na karshe babu karshen karshe din, kawai haka yake. Ba za a ce garan da Allah ya fara ba ko babu nan da Allah zai kare har abada. Waka Allah haka yake, kuma kullun haka mulke shi, babu wani gajiya, babu wani tsufa, babu wani duk abin da kake jin cewa naqasu ne babu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shisa dukkan sifatullah kulluha sifatu kamali, dukkan sifofin Allah in ka gansu sifofi ne na cika. Hatta yace wa huwa khairul makirin, karka dauka makaru a gurin Allah ana nufin makaru irin na gurin mutane ne, a makaru a gurin Allah daukaka ce da sifa da cika, sifa ce ta cika. Domin me shine mai mayarwa makirai makircin su irin yadda ya dace da amayar musu, babu wanda yake yi wannan sai Allah subhanahu wataala. Don haka shi makru ya sifa ce ta Allah subhanahu wataala da ya sibanta kansa da ita, kuma sifa ce ta cika ta kamala. Wata sifatullah kulluha sifatu kamal, wa sifatu ghayrihi subhanahu wataala tashmalu an-naqs wa in ishtamalat ala al-kamal. Sifan bayin Allah in dai mutum ne ko mai mulki ko mai menene, duk sifofinsa sifofi ne wanda suke cike da naqasu, ko da kuwa a wani bangare ya sifantu da kamala, amma akwai da yawa kuma wasu sifantu da naqasu. Amma Allah subhanahu wataala babu inda ya sifantu da naqasu ko kana, duka sifansa sifa ce ta cika, ta buwaya, ta ji, ta bankama. Allah ce ya dace ya bankama akan komai, kuma ya dace a bankama shi. In ka bankama Allah ka yi daidai, amma in ka bankama wani sai ku je ku bankamu gaba ɗaya cikin wani yanayi. Zaka Allah subhanahu wataala wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah shine wanda yake ciyarwa amma ba a ciyar da shi, bai bukatar a ciyar da shi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu, Allah ce bana bukatar komai a gurin mutane na arziki, kuma bana bukatar su ciyar da ni. Zaka Allah subhanahu wataala shi ya dace a rike shi majibinci. Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni umirtu an akuna awwala man aslam, lallai ni an umarce ni in kasance farko wanda ya miƙa wuya ga Allah. Wala takunanna minal mushrikin, kar ka zama daga cikin mushrikai. Wannan sura ta tauhidi da suratul an'am, shi sa shayya'aha katsirun minal mala'ika, da yawa daga cikin mala'iku suka dauko ta suna tasbihi suna tsarkake Allah, saboda surar ma gaba ɗayan ta dama kwandonin shirka take yi tana tabbatar da tauhidi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya tare ta da tasbihi lokacin da ta iso masa da ya ga mala'iku. Haka Allah subhanahu wataala ya ce wala takunanna minal mushrikin, kar ka yadda ka zamanto daga cikin masu tarayya da Allah, suna hada Allah da wani cikin bauta, bai dace ba. Allah ya tsarkaka ya daukaka daga abin da ake hada shi da shi. Na'am.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
الله سبحانه وتعالى يقول قيامه يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم للي نيكم إنا صورم إن دين ساقاوا أبنجدنا ألا بأهل السن إنا صورم عذاب يوم عظيم عذابا وني إني مجنوة شين إني تاشم على القيامة كوا يجي صورم إني تاشم على القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كوا صورم إني تاشم على القيامة باسي دكوان تيران كلي قبل تاشم على القيامة ينا صورم تا yana tsoron azabar Allah, yana tsoron Allah, yana ganin girman Allah. Saboda haka kowa ya zama mai ganin girman Allah, kowa ya zama to mai tsoron Allah. Allah ya ce man yusraf anhu yawma idhin, wanda duk aka kawar da azabar ranar tashin alkiyama daga gare shi, ranar tashin alkiyama din a ce an gusar da azaba daga gare shi, faqad rahima, haqiqa Allah ya yi masa rahama. كما يرد الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وند دك اكا تسيرد دشي دغ يمين عذاب الوتا اكا شيجر دشي الجنه كاي فقد فاز حقيقه يا ربوتا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وجن اجي بلالا كدن كنكن بلالا ا جدن الجنه غولين ذا اجي شي ياتي دنيا دا ابون دا يكي cikin ta dan gurin dan kankani ka duba da dan tsinke na bulala da ake ajewa to iya gurin da zai mamaye wannan dan tsinke din to iya gurin da ya mamaye in dai a cikin aljanna ne to yafi duniya da abin da yake cikin ta me kake tsammani in ka samu gurin da zaka taka kafarka a gidan aljanna me kake tsammani in ka samu dakin kwanciya a gidan aljanna me kake tsammani in ka samu gidan da baka ganin karshen sa a gidan aljanna aka hada ma da gadaje da ni'imomi da sauransu ba sanyi mai tsanani ba zafi saboda haka Allah subhanahu wataala yace wanda duk aka kawar da azaban tashin alkiyama daga shi aka kawar da ita ba ta zo ta same shi ba to faqad faza ai faqad rahima haqiqa Allah yayi masa rahama Allah ce wadhalika alfawzul mubin a ce an gusar da azaban ranar tashin alkiyama daga mutum Allah ce wadhalika alfawzul mubin wannan shine rabo bayyananne rabo in kana neman rabo bayyananne to wannan shine alfawzul mubin annabi sallallahu alaihi wasallam nan yake nema annabawan Allah gaba ɗaya nan suke nema sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan suke nema manya-manyan tabi'ai da ake karanta tarihinsu sahabbai da ake karanta tarihinsu da ilimin gwagwarmayar da suka yi gaba ɗaya nan suke nema mu ma nan muke nema da duk wannan karatiyar ta mu sai dai Allah ya mana rahama na'am
wa in yamsaka Allahu bidhurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
ذكرنا آيوي suna nuna mana girman Allah da jinjina masa da dafewa da cewa shi kadai ya kamata a bauta masa saboda haka wannan sura tana da muhimmanci wajen karantar da mutane tauhidi da tabbatar da matsayin Allah a cikin zuciyarsu Allah ce wa in yamsaka Allahu bidurri fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka ko ya zubo maka ya zubo cuta ko wani abu mai cutarwa ya shafe ka da shi fala kashifa lahu ba wanda ya ce yayi maka illa huwa sai shi Allah subhanahu wataala wannan yake nuna cuta da amfani a hannun Allah Allah yana iya jarraba bayinsa da cuta yana iya jarraba bayinsa da lafiya yana iya jarraba bayinsa da kunci yana iya jarraba bayinsa da walwala yana iya jarraba bayinsa da talauci ya jarraba bayinsa da wadata duka wannan shi yake gudanar da wannan kuma Allah ya ce wa in yamsaka bi khair in Allah ya zubo maka alkhairi ko ya shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai. Idan ka duba, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin sai fa huwa ala kulli shay'in qadir. Ma'ana da zaka duba ka ga mutum wanda yake bai cancanta a bashi alkhairi ba, sai gashi an bashi alkhairi, to kar ka zargi Allah. Allah ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadir. Shi ne abin da yace wa in yamsaska bi khairin sai ce fa huwa ala kulli shay'in qadir. Amma da yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin, a can gurin dhurrin sai kawo sunan sa Rabbul Jalala. Yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Amma nan sai ce wa in yamsaska bi khairin, da yace wa in yamsaska Allahu bi khairin ba fa huwa ala kulli shay'in qadir. Dumme ana so a nuna ma anan Allah shi da kansa ne yake magana, don haka sai ya nuna ma cuta da wahala da jarrabawa da ɗawainiya a hannun Allah suke. In Allah ya ga dama sai shafe ka da ɗaya daga cikinsu, to in ya shafe ka shi Allah ɗin da ɗaya daga cikinsu na cuta na abin da baka so, to fala kashifa lahu illa hu, babu wanda isa yaye wa mutum shi illa hu, sai shi Allah subhanahu wataala. Amma in mutum ne fa zai jingina abin da ba kyau ba a sai ladabi. Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake yabon Allah cikin suratul shu'ara, ayoyin nan ne Allah subhanahu wataala ya faɗa, karanta su kawai zaka yi. Suratul shu'ara,
bismillahirrahmanirrahim,
ba farkon sura ba, sabana illa man atallaha biqalbin salim kawai, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Eh, ko ya wuce gisa ne illa man atallaha biqalbin salim, yawa na ba Ibrahim.
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوي لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
يا نعم da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza maritu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Wannan ba ayan da nake so bane, ba ayan da muke so a wannan gurin ba. Duka sifofi na Allah subhanahu wata'ala da Annabi Ibrahim ya faɗa a cikin suratul shu'ara cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يهوى اشيتوني واذا مرضت فهو يشفين يتي الذي خلقني فهو يهدين الله شيني وند يهديتني فهو يهدين شيني كشري يدني والذي هو يطعمني ويسقين الله شيني وند يكي تشيدني سنني كشاهدني دي يجنجي رجوع على الله. Amma da yazo mai rashin lafiya sai ce wa idza maritu, bai ce huwa alladhi yumriduni ba, sai ce wa idza maritu. Abinda muke so mu dauko shine wa idza maritu,
idan nan rashin lafiya sai fa huwa yashfin, shine yake warkar da ni. Dukkan alkhairi sai jingina su ga Allah subhanahu wataala. Amma da yazo mummuna abu ko abuna dake magana ce ta Annabi Ibrahim sai ce wai za maritu. Amma anan dake magana ce ta Allah subhanahu wataala sai ce wa in yamtaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Kamar yadda aljanu masu imani suka jingina alkhairi ga Allah, suka ki jingina sharri ga Allah, suka ce wa anna la nadri asharrun urida liman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Da suka ce asharrun sai suka ce urida liman fil ardi, shin sharri urida ake nufi? Basu jingina ga Allah ba, sai asharrun arada Allahu liman fil ardi ba, sai suka ce amma am arada bihim rabbuhum, nan kuma suka jingina ga Allah saboda rashadan shiriya. To idan Allah subhanahu wataala ne yake magana da kansa, shi kuma yakan yi maganan da kansa ya jingina ciwo zuwa ga kansa ko kuma mummunan abu zuwa ga kansa, sai a ce yake yi wa mutum don me? Don a gane matsayinsa, ko baya tsoron ya faɗi haka. Amma in kai ne kake wala, sai ka jingina alkhairi. Shi yasa malaman tauhidi suka ce alkhairu yunsabu ila Allah wa sharru laysa ilayhi. Alkhairi ana jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala, amma sharri ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Doka yake wai da maritu fa huwa yashfin. Amma anan sai Allah ce wa in yamtaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Amma yake wa in yamtaska bi khairin, bai ma kawo sunansa ba. Don me? Don dur shine yafi damun mutane. Alkhairi ba ya damun mutane. Yanzu idan ka ga duk masu tambayoyi in za su turo da masu neman addu'a, in za su turo, kowa zai ce ma da abunan kasuwanci na yayi kaza, na sa kaza a kasuwa, a taya ni addu'a. Amma ba wani ɗaya tun da za ka fara tafsirin nan wanda ya turo cewa na ci riba dubu kaza, a taya ni addu'a yadda zan kashe ta, ko ba haka ba? In mace zai ma sallama, malam na zo ne, matsala ta shine da Allah, in akwai addu'an da ake na yawan asara ne yake yawan samu, na shine nake son addu'a na kariya daga wannan asara ne. Amma ba wanda zai ciwo riba daga kasuwa ya biyo ta gidanka ya zo ya ce na zo ne, dama idan mutum ya ci riba da yawa nake son addu'a da za ta taimaka masa ta yadda zai kashe su ta halal, babu wanda zai zage ma. To shi yasa sai Allah subhanahu wataala sai ce wa in yamtaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, saboda Allah subhanahu wataala yana so bayyana wa mutane cewa shi baya jin tsoron ya bayyana cewa shi ne mai kawo wannan din. Shi yasa ma a gurin wa in yamtaska bi khairin nan ko bai kawo sunansa ba, don me? Nan kuma yana iya ba wanda bai tantanta ba a bashi alkhairi, ba zai iya bashi. Kafiri ma Allah yana iya bashi alkhairi. Da haka shi yasa sai ce wa in yamtaska bi khairin sai ce fa huwa ala kulli shay'in qadir. Kar ka ba mu kafiri wanda ba ruwansa da Allah ko kuma wani mai sabo ko kuma wani wanda yake abun da ya ga dama, kaga an bashi alkhairi kaca, to ya Allah ya ka, sai Allah ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadir. Doka kullum alqur'ani yana nuna mana matsayin Allah subhanahu wataala. Allah ce wa huwa alqahiru fawqa ibadi, Allah shine alqahiru gagarau fawqa ibadihi, sama da bayinsa gaba daya. Ba wani ne mulki a duniya da yake ce shine gagarau akan talakawansa. In yayi wannan alfarin sai Allah ya kunyata shi, amma Allah subhanahu wataala shi tantance shi haka. Doka Allah wa huwa alqahiru fawqa ibadi, Allah shine alqahiru gagarau wanda yake jajirce, ba wanda yake ja da shi. Alqahiru ya rinjayi kowa, fauka ibadihi yana saman bayinsa. Ma'ana Allah subhanahu wataala in dai magana ta aija jani, to yanzu zai gama da bayinsa, ya kurmushe su, ba wanda ma yake ja da shi. Sannan kuma kai wanda yake ya gana sosai kuma da yaji Allah shine alqahiru fauka ibadi, a dauka kullum Allah zai kama mu ya dankure mu, sai ce wa huwa alhakimul khabir, Allah shine mai hikima cikin duk abin da yake tsarawa. Don haka Allah alhakimu ne, gwani cikin duk ayyukansa. Alkhabir wani zai ce cikin aikin Allah ya ga gyara, wanda bai fata da kafiri ne. Domin Allah alhakimu ne, gwani cikin aikinsa. Alkhabir sun tsaba experience da Allah yana da shi, ce alkhabir masani, tsohon sani da asalin sani da sani na azaliya, tun da can fil azal Allah yana da sani, sanin yana nan tun da can, bai da farko. Munsufu bil azaliya, sifatu kulluha sifatu azaliya, sifofin Allah gaba ɗaya sifofi ne al azaliya al abadiya, tun da san suna nan ba su farko, ba su lokacin da aka fare su, shine al azaliya. Kuma sannan al abadiya ne, har abadan abada ba sa karewa, suna nan sifon, ba sa tsufa, suna nan dindindin ila lokacin da Allah ya ga dama. so da ka huwa qahir shine in jaye fauka ibadi kar a razana sai ce wa huwa al-hakim kuma shine gwani kar kuma wani sai sai kada wannan cikin aikin Allah Allah al-hakim babu wuta cikin aikin sa duk bani adam akwai wuta cikin aikin sa amma banda Allah subhanahu wa ta'ala mai mulki mai kwarewa mai wasu abubuwa cikin mulkin sa da ilimi da komai amma wani sai sai yayi wuta sai kai abu kaza kan mai ina kaman ba shi yayi ba mai ilimi ilimin alqur'ani ilimin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sani da sauransu da komai in yayi wani abu mallan ne koyi to ka san sharri shedan ba ya ce shi ne ba wanda yake karfin yayi kuskure saboda haka amma Allah al-hakim gwani ne al-khabir kuma sannan masani asalin sani na duk abu da kamata a yi shi yadda ya dace Allah subhanahu wataala ya san na'am
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة tambaye su wani abu ne mafi girman ba da shaida yake halarci ko yaushe kulillah ka ce Allah ne shahidun baini wa bainakum shi ne kuma zai ba da shaida tsakanina da ku ranar tashin alkiyama domin yana halarci tuntuni kuma yana halarci har abada tun fil azali yake nan a halarci babu ma farko yana nan halarce ya shaida komai ya san duk abin da kowa yayi ya san duk abin da komai yayi waye wanda yake mafi girman halartuwa ya bada shaida babu wanda yake kaman Allah subhanahu wataala saboda haka sai Allah ya ce ya bada alfarka kun gawan Allah shine Allah kuma sannan shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida tsakani na da ku wanda yake kowa sanin abun da ake yi a ce shi ne shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam waye ita ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya ka gaya wa uhiya ilayya hadha alquran an wahyi wannan alquran zuwa gare ni ba don komai ba li unzirakum don kawai in yi muku gargadi da shi wa man balag duk wanda saƙon ya iso masa to dole ya samu wannan gargadi daga alqur'ani sannan ya yi imani da shi ku an aiko an yi min wahayin alqur'ani ne don in yi muku gargadi wa man balagu duk wanda saƙon alqur'ani din ya zo masa shi ma ya yi aiki da wannan gargadi din ma'ana mu kenan ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ga alqur'ani yana tare da mu ila yawmil qiyamati duk ma wanda zasu kuma ko a ƙauye ko a birni ko a jeji ko a gari ko a ina in dai saƙon alqur'ani ya je wa mutum to shikenan kawai gargadin manzon Allah ya je zuwa gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin ma'anar hadisi cewa babu wani mutum da wannan saƙo zai isa saƙo na ya iso zuwa gare shi ko ba yahude ko ba nasare sannan ya zama bai yi imani da shi ba sai ya shiga wutar jahannama Allah ta'ala innakum latashhaduna anna ma'a Allahi alihatan ukhra yanzu ku kuna iya ba da shaidar cewa ko kun gani ne ido da ido cewa annama Allah lalle cewa tare da Allah akwai alihatan ukhra akwai wani abun bauta kuma bayan Allah wani abun bauta daban yanzu akwai wani abun bauta daban kusa da Allah wanda shi wannan Allah zai abun ta masa kun ga haka kun ce ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kul kaza ku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ashhad ni kan ban shaida ba babu wani tare da Allah sai Allah shi kare Allah ka ba mu ikon shaida haka kun ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama huwa ilahun wahid balle ku sani cewa Allah shine fa ilahun wahidun abun bauta guda daya wa inna ni kuma lallahi bari'un mimma tushrikun, na kubuta na barranta daga abin da kuke shirka kuke hada Allah da shi, duk wani abin da kake hada Allah da shi na barranta. Mafi munin aiki shine mutum ya je wa Allah yana tare da wani kana hada Allah da shi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk wani sako Allah na iya tafasawa amma ban da shirka. Ana sako mana nau'o'in shirka daban-daban a sabunta su musamman ga mutanen da suka kihu wajen wasu abubuwa na neman duniya, ko da kyakkyawan niyya ko da mummunan niyya, ko neman mulki ko neman tara kuɗi a kowa. Duk wanda ya tafiwa ya tara kuɗi sama da kowa a kasuwan Gombe ko a garin Gombe ko babban ya zamanto shi ne ya fi kaza, ko kuma sai ya samu mulki sama da kowa ko a garin Gombe ko a jihar Gombe ko a ƙasa ko makaranta haka, yawanci sai a zagaya sai a zo masa da wasu abubuwa a ce in kuwa su take nema to ba sai an tsakata kaza, ko sai ka yi kaza, sai ka yi wanka da jini, sai ka yi cinaman kaza, sai ka duk abin da aka haramta a ce masa sai ya ci wannan. A ce mutum ya yi wanka da jinin mutum a ina zai samu jinin mutum, amma sai ka ga an ce za a samu irin jinin wani kai ma sai an tuba sai irin jinin da ake so. Mutum mai rayuwa a guri kaza mai kaza da kaza shi ake so a zubar da jininsa, ko kuma ce aljanu sun ci a kai jinin wannan, suna gurin ruwa kaza ko suna gurin bishiya kaza ko suna jinin tsamiya kaza ko kuka kaza, sai a zo a kashe bawan Allah a gurin kawai shikenan. Shine yaji'ul maqtul bil qatil, ranar tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda aka kashe zai zo da wanda ya kashe shi ya ce ya rab ga jijiyoyin wayan mutum suna zubar da jini suna feshin jini a lokacin a gaban tashin alkiyama. Bainal awwalina wal akhirin, kowa yana kallo da mutanen farko da mutanen ƙarshe, zai ta komo shi ya zo ya Allah sal haza, tambayi wannan fi maqatalani, me mai ya kashe ni? Allah ta ce wai ka kashe ni, ce fi mulki fulan, wane muke so ya zarce, muka ga cewa in su wane da wane suna bayan ƙasa wajen zarce ba za su kawo mana matsala wajen zarcewarsa, saboda haka aka ce a kashe shi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ka samu gane. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu kuna tsammanin haka, kul innani wa innani bari'un mimma tushrikun, to ni kam na barranta sam ba ni da hannu cikin abin da kuke tarayya da shi. Da za ta ba haɗa Allah da wani, duk wanda za a haɗa Allah da shi ba shi da sifa ƙwaya ɗaya irin sifar Allah, amma Allah yana da sifofi wanda ba za su iya girguwa ba, wanda su dukansu na cikan kamala. Me yasa za a haɗa shi da wani? Ya wanda bai halitta ba za a haɗa shi da wanda ya halitta? Wannan zalunci ne. Babu wanda ya kai zaluncin wanda ya zalunci Allah, wato ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani, babu wanda ya kai wannan zalunci. Bai dace mu zamanto azzalumai ba. Shirka zulmun azim ne, inna shirka la zulmun azim, lallai shirka zalunci ne mai girma. Wanda ya shirka ya yi zalunci, ba zalunci da ya kai zaluntar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kiyaye mu. Zaka ya al'ummar musulmai, wannan sura tana karantar da mu tauhidi. Shi yasa ma a Makka aka saukar da ita, tana karantar da mutane tauhidi da awanta gaba ɗaya da awace ta tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 13 baya kira zuwa ga komai sai kai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa tauhidi kullum ba a daina shi. In tauhidi yayi kyau duk sauran sabo za a daina su. Sahabbai ai imani suka samu, shi yasa ba ruwansu da sabo. Sai abin da yake na kuskure da duk wani dan adam yana iya yin sa. Amma wani sabo ga dangaban su fuskance shi, sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yin haka. Kamar ma magana annabawa, sai da su yi kuskure, dukan su suna kuskure da ba ma'asumai bane, suna iya yin kuskure suna iya yin daidai, amma da dangan su je su yi sabo, a'a. Saboda da imani ya wanzu a cikin zuciya, don haka imani da tauhidi in sun wanzu a cikin zuciya bayin Allah sun huta. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu dakata nan insha Allah ta'ala in muna da gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara, ya ba mu ikon aiki da alqur'ani da abin da muke faɗa. Allah ya saka abin da muke faɗa ya zama hujja a kanmu. Allah ya sa ya zama hujja gare mu, ba a kanmu ba, wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da dare wani. Allah ya yi kyau sakayya. Kafin karanta masu neman addu'o'i ga malam da sauran imam musulmi, akwai sake nana ta sanarwa Muslim Umma Gombe State University tana gayyatar dukkan ƴan uwan musulmi zuwa gagarumar lacca da za a yi ta Ramadan, in Allah ya kai mu gobe 16 kenan ga watan Ramadan, wato wanda ya dace da 13 ga watan July a multi-purpose hall na Gombe State University. Malaman da za su gabatar su ne Dr. Ibrahim Adam Umar Disina, wato director Sunna TV, da kuma Malam Abdullahi Modubba Tukur, da misalin karfe 9 na safe in Allah ya kai mu. Allah ya bada ikon halarta a multi-purpose hall. Sannan sai sanarwa daga masjidu Bilal Bundwe Laru Gabas da Fire Service na farin cikin gayyatar uwa musulmi zuwa wajen muhadara da za a gabatar ranar Lahadi 16 ga watan Ramadan 13 ga watan 7, maudu'i kalubale ga matasa ina aka dosa, mai gabatarwa Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya Kano, da misalin karfe 11 na safe. Allah ya barika halatta, inda za a yi wannan masallaci masjidu Bilal Bundwe Laru. Sai masu neman addu'o'i, akwai wata tace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam, don Allah ina neman taimakon addu'a, wani maruru ne yake damuna yake yawan fito min, na jima ina magani amma ya ki warkewa. Sannan kuma wani ina neman addu'a a sanya ni addu'a, Allah ya fito min da miji na gari, Allah ya saka wa to tayi addu'a dai, Allah tayi wa mara addu'a. Saboda haka wannan ita ce takaddata. Sannan wani dan wayace assalamu alaikum warahmatullah, da fatan malam yana lafiya, Allah ya kara wa malam daraja da mu baki daya. Ina neman malam ya taya mu addu'a da yan uwa cewa ya fara PhD program yau shekara ɗaya kenan, iya ta bada topics amma har yanzu ba a bashi damar ci gaba da rubuta proposal ba. Da fatan za a taimaka masa da addu'a, Allah ubangiji ya kawo masa mafita. Sannan sauran masu neman addu'o'i kuma sun da masu neman aiki, da wanda yace an kama ɗansa an tsare shi kuma ba tare da laifi ba, yana buƙatar malamin ya wasu ya sha addu'a, Allah ya sa a fito da shi. Sannan da wanda yace baban sa yana neman transfer daga gunda yake aiki, a dawo da shi wato wani guke nan da yake buƙata. Sannan da wanda yace yana fatan malamin ya wasu ya sha addu'a, Allah ya bashi abun hawa ya kuma bashi mata ta ƙwarai. Da wanda yace yana fama da rashin lafiya shekaru da yawa, da wani mai neman aikin har yanzu, da wanda take neman miji na ƙwarai domin waɗanda suke zuwa mafiya yawa, ta gane ka bar mai da rani. Kuma ita wacce ta kawo juz'in Al-Qur'ani mai girma wanda suke son a sanya ta, addu'a Allah ya amsa.
To, dukan bayin Allah da suke buƙatar bayin Allah su yi da addu'a, kamar wani kafara mai rashin lafiya ko wani ciwon da yake yawan damunta, ko yaushe tayi magani, muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mata sauki, Allah ya ba azurta ta da lafiya, ya kawar mata da wannan matsala da yake damunta na rashin lafiya. A waɗanda duk suka turo da wanda yake an kama ɗansa an tsare, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa duk wanda aka kama shi musamman wannan fara in dai ba shi da wani laifi akan abin da yasa aka kama shi, Allah subhanahu wataala ya fito da shi. Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai, Allah ya bashi mafita ya fito da shi. Dukkan waɗanda suka turo dai da waɗanda suke mafi yawa rashin lafiya, da waɗanda suke buƙatan mata na ƙwarai ko suke buƙatan aure, Allah subhanahu wataala ya fito da su. Da mata da mata da su ma suke buƙatan mazaje na ƙwarai, Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na ƙwarai. Allah ya sa da wanda suka turo tambaya ɓangaren maza, da wanda suka turo ayi neman addu'a ɓangaren maza, da wanda suka turo neman addu'a ɓangaren mata, wancan sun ce mata na ƙwarai, wancan sun ce maza na ƙwarai. To in dukan su na ƙwarai ɗin ne, to Allah ya haɗa su ma gaba ɗaya. Allah ya haɗa su a cikin nan ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya haɗa su dukan mu gaba ɗaya, kowa da irin buƙatar da yake da ita, da ma waɗanda ba mu sake maimaitawa ba tare da cewa an riga an ambata. Allah subhanahu wataala kuma ya fi dukkan wannan buƙatu, ko da ba mu ambace su ba, Allah ya sani. Ko kawai rayawa mutum ya a ransa damuwarsa kenan ake addu'a, Allah subhanahu wataala ya fi shi sani. Kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne wajen warkar da kowa in rashin lafiya ne, kuma sawa mafita ga kowa in kunci ne, kuma azurta kowa in wani abu ake nema. Allah subhanahu wataala mai iko ne akan haka. Allah dukan mu kowa da irin damuwar da yake da ita, masu matsaloli ya Allah ka sanya musu mafita, masu rashin lafiya Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke buƙatan wani abu da su suka san abin da suke bukata, ko sun fada ko ba su fada ba, ya Allah ka sani. Allah ka ba wa kowa abin da yake so, ka sanya alkhairi a ciki. Ya Allah, wannan haduwa ta mu da karatun Alkurani da muka yi, ya Allah ka haduwa ta mu, Allah ka yafe mana kurakuren, Allah ka yafe mana zunuban, kai mana afwa ya Allah, kai ki ko ta maka, ya Allah ka gafarta mana a cikin wannan wata mai albarka, ka gafarta wa iyayenmu, ka hada mu da su cikin aljannar Firdaus, Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su, ka yalwata musu, ka haskaka musu. Ya Allah, ka karbi addu'ar mu gare su a matsayin addu'a ta duniya, ka shiryar da iyalanmu da zuriyarmu, ka sa su zama qurratu ainin lana duniya da lahira, ka kare mu, ka kare su daga cikin karshen zamani, ka tabbatar da mu da su wajen riko da Alkurani da haddan Alkurani da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da zai zama tashin hankali, ya Allah ka kawar da shi. Abin da zai tayar wa musulmai hankali, ya Allah ka kawar da shi. Da nitsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da dukkan sauran garuruwan musulmai. Allah ka haɓaka addinin musulunci a wannan gari namu da dukkan sauran garuruwan musulmai. Dukkan musulmai a ko'ina suke wanda suke cikin halin kakani kayi da tsoro da firgici, ya Allah ka kawo musu sauƙi, ka kawo musu mafita. Duk yanayin da muke ciki na rayuwa, ya Allah ka tabbatar da mu bisa adalci da son addinin Allah, ka kawar mana da tsoro da firgici da tashin hankali. Allah ka tabbatar da mu cikin nitsuwa da bin Alkur'ani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.